Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a ne albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Kimanin watanni hudu kenan yanzu kafin taron sauyin yanayi na duniya karo na 27 wanda aka yi wa lakabi da COP27 wanda ake shiri ne a birnin Misra, kuma tuni aka fara shirye-shiryen wannan taro. Bisa wannan dalili ne yasa a yau shirin ya maida hankali akan abubuwan da aka gano a taron na baya da abubuwan da ake sa ran kasashe za su yi domin samun maslaha akan matsalolin yanayi, kamar yadda dan rajin kare muhalli Umar Sadi an kai shida.
An jaddada abinda yake na ci gaba da aka samu, kamar yadda kike fada cewar 2050, wanda har Najeriya ita ma ta sake jaddadawa cewar na farko 2030 ba a rage daga kaso 3 din nan da za a kai alƙawari na abinda ake fitarwa zuwa kashi 1.5, wato rabin wancan alƙawarin da aka yi kenan. So kowace ƙasa da take fitar da wayannan gurbataccen iska din, ana so daga 2030 ake so a fara ganin yaya aka yi alƙawari nan ina suka je kafin 2050 zuwa 2060. Kamar su Najeriya din duka hakan sun sake dauka alƙawari cewar misali a 2050 zuwa 2060 a ce kuma an tafi dungurungun gaba daya, an daina fitar da wata iska da za ta zama barazana ga muhallin mu baki daya, an canza daga itace, an canza daga duk wani nau'i na injina da za su fitar da wannan abu. Shi yasa aka da jaddadawa kamar maganar da kike faɗa na Desembishiya cewar a zuwa 2050 zuwa 2060 gaba daya duka kasashen da suka dau alƙawari za su kori harka ta sare itace domin girki, sare itace domin jindimi ko wani abu makamancin haka. Dole aka ce to ya za a haɗu da mutane waɗanda su misali talakawa ko kuma mutanen gari su ne suke wannan abu, da kuma sauran masana'antu da suke amfani da manya-manyan itace domin su samu wada kansu makamashi. An zo kuma a cikin wannan aka ce to ai kullum maganar da ake yi, misali ana maganar da shan bishiya din nan da kike magana, an gano cewa ita wannan sinadarin da aka fi magana akan shi ita carbon ba fa ita ce ma fa babbar illa da muke da ita ba. Akwai wani sinadari na methane wanda shi shine fa yake daukar sama da kashi 50 ko 60 na dumamar yanayi, wanda shi kuma ta wasu hanyoyin da dama da ake fitar da su ba ta hanyar wannan da aka sani ba, na cewar hangasa bishiya ko kuma sauran hanyoyi kanana-kanana da suke fitar da wannan hayakin. Ya za a yi wannan mitin din ita ma a duro kanta? To abin sha'awa shine aka ce a ciki misali da muka je kasashen da suka yi alƙawura a tattukan farko, manya-manyan da suka zo sati na biyu bayan mu ƴan kungiyoyi an je ana ta biye-biye ta inda za a yi magana da kasashen nan yanda za su cika alƙawuran su.
A wani bangaren kuma shirin ya karbi bakuncin Dr. Muhammad Abujime, mataimakin daraktan cibiyar nazarin yankunan da ke fama da matsalancin rashin ruwa na Jami'ar Maiduguri, wato Center for Arizona Studies, wanda ya tsokaci akan irin halin da wannan yankin ya tsinci kansa a ciki bisa la'akari da matsalar tsaron da yankin yake fama da shi sama da shekaru 10.
Matsaloli da ake fuskanta wadda ke cikin karkara Maiduguri da kewaye shi kuma ce kamar su hamada, wato drought, desertification, and then kuma yawan sare-saren itatuwa, wato deforestation. Dalilin shine al'umma sun taru kuma ba za su iya zuwa nisa da gari su nemi itace da za su dinga girki da shi ko dafa abinci da shi ba. Abinda suka saba amfani da kamar su kananzir, su gas ba za su iya ma sayen shi ba. Ma'aikata masu halima yanzu ya zama wani abu daban. To dalilin rasa wayannan ababen girki, dole su nemi itace, inda kuma ba samu itace a kusa ba dole a sassare itatuwa da suke cikin al'umma bayan da suka iya. So wannan yasa wurare da yawa sun zama da zaka gani itatuwa kota yana yanzu itatuwan babu. An tsoronmu a gaba shine matsalan sauyin yanayi, wato abinda ake cewa climate change. Wannan shi kuma abu ne na fargaba. So gaskiya akwai matsaloli da yawa da muke fama da su anan, kuma a zahiri yanzu akwai alamu na cewa ana fuskantar sauyin yanayi, wato shi climate change, saboda ana karancin ruwan sama, baya zuwa akan lokaci. Na biyu kuma in ya zo zo ma bashi da yawa a zahiri yanzu ka gani muna watan July in ka duba shekaru da suka wuce ana samun ruwa tun daga March da April da May amma kuma yanzu ga June July ana cikin gwajen rabin July har yanzu wasu manoma yanzu ne ma suke shuka wasu ma shukan ma basu yi ba a sai ai kwana 5 6 ba samu ruwa mai yawa ba ko mai tsanani ba wannan duka alamu na sauyin yanayi ne shi kuma matsala ne sosai mu ne dai har yanzu muna sanya sanya dai haka dai amma abun gaskiya abun da ya kamata a yi la'akari da shi sosai
mai sauraro anan za mu sallama a cikin shirin yanayi da muhalli a wannan makon amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe za mu dora daga inda muka tsaya a yau yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.